Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 6 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji yadda matasa a Najeriya ke kiran dattawa da su dan koma gefe guda su ma su dan tsana shugabancin kasar. Za kuma a ji inda aka kwana game da batun sasanta yan jam'iyyar APC tun bayan da aka kafa wani kwamitin sasantawa. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Salihu Mundu Barma. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Jamus sun ƙara jaddada dagewar su kan bayar da goyen baya ga iyautin Ukraine da kuma kare kan iyakarta a jiya Laraba. Suna masu gargadin cewa akwai abin da suka kira gagarumin sakamako kuma mai tsanani idan har Russia ta mamaye Ukraine. Sake gargadin da suka yi na zuwa ne 'yan kwanaki gabanin tattaunawa tsakanin Amurka da Russia da aka tsara yi a Geneva a mako mai zuwa. Da Jamus da Amurka suna ganin abubuwan da Russia ke yi game da Ukraine din a matsayin wani babban kalubale ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a Turai, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayin wata ganawa da manema labarai tare da ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock a yayin da ta kawo ziyara. A jiya Laraba, gwamnatin Najeriya ta ayyana kungiyoyin masu dauke da manyan makamai da ake zargi da yin garkuwa da mutane da dama a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani yunkuri na daki da tashin hankali a arewa maso yammacin kasar. Mutanen da ake kira da gungun 'yan fashi da makami sun dade suna addabar jihohin arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya. Suna kai hare-hare kauyuka da sace kayayyaki da kuma yin garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa, amma tashin hankali ya dada wanzuwa sosai. Gwamnatin shugaba Muhammad Buhari tana fada da masu tsatsauran ra'ayin addini a arewa maso gabas fiye da shekara 10 ta sha fama da matsin lamba cewa ta kara azama wajen daukar matakan tsayar da kai hare-hare da 'yan ta'addan ke yi. A cikin kundin bayanai na gwamnati da aka wallafa ranar Laraba, an ce gwamnatin tarayya ta bayyana ayyukan na 'yan bindiga da 'yan ta'adda a matsayin ayyukan ta'addanci da saba doka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da dakarun kawance na ci gaba da mayar da martani bayan wasu hare-haren rokoki da na jirage marasa matuka a Siriya da Iraq da mayakan sa kai masu alaka da Iran. A jiya Laraba ne dakarun kawancen da Amurka suka zargi mayakan sa kan da ke da goyon bayan Iran da kai hari Green Village, wani sansanin dakarun Syrian Democratic Forces SDF a arewa maso gabashin Siriya, da suka karbi sojojin kawancen da abin da ta bayyana da harbi har sau 8 na wuta kai tsaye. Dakarun kawancen sun ba da sanarwar cewa sojojin sun maida martani cikin gaggawa ta wajen harba bindigogin artillery a wurin da aka kaddamar da harin kusa da garin Mayadin.
Kun Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari mu nufi Najeriya, inda wasu matasa ke ganin lokaci yayi da ya kamata sabbin jini su jagoranci Najeriya. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ifikaya da cikakken rahoton.
Kato ban katana muna addu'a Allah su amince shi ko wani kofi. Wannan mutanen ba za su yi wannan majalisar ba. Saboda wannan ba abin da ya shafe su bane, abin da ya
matasan na magana ne a wajen daukar sabon shirin zauren matasa na BOA na farko a bana da aka gabatar a ofishin muryar Amurka na Abuja. Ahmadu Adamu Giyade da ke kan gaba wannan ra'ayi ya ce ba alamun waɗanda suka dade kan madafun iko na da ranar da za su buɗe yar dama ga matasa su hauka raga.
Matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su da idan aka duba su murtala abinda suka yi tun suna duka ta suke kai bukuwar da har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai ka tijo dan shekara 70 da wani abu shi kadan yake duk waɗanda wanda suke son dan ta kayan nan daga 60 da wani abu zuwa 70 me ya za su iya yinin su sai zo ya yi yayin da gaba da adawo a ce su sai na ma wani ba su da wani action ba su da wani power su ba da aiki su kidin su kan aikin su ba da contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana din kasa in idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma a ce ga kanka talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a kai
shi ma matashi daga Yobe Ya'u Yakubu ya lissafa wasu daga cikin shugabanni na Najeriya da suka samu damar gudanar da mulki kuma suka yi abun a zo a gani a yayin da suke da karancin shekaru.
Kar mu zo mu dauki wannan abu mu tsaya ana tumasattar da mu ana maida mu bayi kuma mu zurawa abun ido muna kallon abun ba kamata yi a ce gaba in muka fito siyasar ma ta zama mana kawai kamar na American da muke koyi da ita wanda mutun ya zo ya hau draw ya tsaya yana tika mana baki ko kuma yana mana alƙawaran da ba zai iya tika mana su ba kamata yi mu watsar da wannan mu tsaya mu karatu ta nutsu mu tsaya muna kawo irin matasa waɗanda za su kawo mana ci gaba da kuma ba mu dama mu tabuka abin da muke
dattijuwa a taron Hajiya Mamu Balaraba ta mara baya ga matasan tana mai cewa akwai bukatar garan bawul ga masu jagoranci da ke son makalewa kan mulki har iya rayuwarsu
kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnati da tsofaffin gwamnati da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni ina tambayar ku matasa babu wani wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne da kuma idan ake son su gidaje ake kakkashe su me kuka yi dan mu mun fito bili mun fada a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san kuma su amfana ba za a iya sauka da su a kasa wasu
karshe dai matasan sun nana ta mara baya ga dokar nan ta zaɓin yar tinke a fitar da gwani na jam'iyyu da shugaba Buhari bai sanya wa hannu ba inda majalisa ta ce za ta duba lamarin a sabuwar shekarar nan Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Ana kyautata zaton Amurka da Japan za su tattauna ta yanar gizo a cikin satin nan inda za su farfado da alƙawarin da suka dauka na tsare yankin India da Pacific. A daidai lokacin da suke ƙara fuskantar ƙalubalen barazanar nukiliya da makami mai linzami daga ƙasar Sin da kuma Koriya ta Arewa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gana da ministan harkokin waje na Japan Yoshimasa Hayashi da ministan tsaro Nobu Kishi a yau Alhamis domin ganawar ta yanar gizo ta kwamitocin tsaro na Amurka da Japan din. A lokacin ganawar tawagar za su tattauna hanyoyin da Amurka da Japan za su karfafa dangantaka don inganta da bude yankin India da Pacific. Sannan su kuma tattauna batun annobar COVID-19, matsalar mamayen yanayi da kuma wasu kalubalen kasa da kasa. Cikin bayanin da mai magana da yawun ma'aikatar kasa Ned Price ya bayar, akalla mutane 13 ciki har da yara 7 ne suka rasa rayukansu a wata gobara mafi muni da aka taba gani a garin Philadelphia cikin tsawon shekaru bayan da na'ura mai gano hayaki take aiki a wani gidan haya a cewar sashin gobara ta Philadelphia. Yan kwana-kwana sun isa wajen karfe 6:40 na safe, karfe 11:40 agogon GMT sun yi kokari na tsawon 50 wajen kashe wutar a hawa na biyu a ginin mai hawa 3 a cikin unguwar Fairmount. Ginin mallakar hukumar kula da gidaje ta Philadelphia ce da gwamnatin tarayya ke daukar nauyinta. Mutane 8 sun tsere daga ginin ta daya daga cikin kofofi biyu da ake da su. Sannan yara 7 suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Mataimakin kwamishinan sashen kashe gobara na farko Greg Murphy ya faɗa wa manema labarai a taron manema labarai cewa jami'ai ba su bayyana shekarun yaran ba.
da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa tunawa ba, kwanan baya ganin wasu yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun yi fishi da wasu al'amura, har wasu su sun fice daga jam'iyyar, aka kafa wani kwamitin sasantawa. To sai dai da alamar dai har yanzu kwamitin na kokari ne ya gano bakin zaren. Madina Dauda gare ki.
Jam'iyyar APC ta dinkannin kaya a rikice-rikice wanda ya jefa makomarta cikin rashin tabbas, bayan da jam'iyyar ta sanar da watan Fabrairu na wannan shekara a matsayin watar da za ta gudanar da taronta na ƙasa. Wani abu da ya dauki hankali shine jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu tun watanni uku kafin wannan lokaci, wanda zai kokarin dawo da ƴaƴanta da suke neman ficewa saboda wasu korafe-korafe da suka biyo bayan zaɓukan shugabannin jam'iyyar daga gundumomi zuwa jihohi kafin taron ƙasa da za su yi. Akan haka, shugaban kwamitin sulhu Sanata Abdullahi Adamu ya ce kwamitinsa yana aiki tukuru wajen haɗa kan ƴaƴanta.
Wannan sai ya samu wani hali na azama kan bukatan mu yi abin da Allah ya sauke mana yi a kammala, kuma a kai wa jam'iyya report kafin ainihin taro na ƙasa baki ɗaya na shekarun zai na convention. Kawo yanzu mun je jihohi irin su Kano, mun je irin su Kebbi, mun je su Gombe, mun yi magana da 'yan Adamawa, mun yi magana da 'ya'yan Bauchi. Ko da yake abin da muka yi da Bauchi da Rawa ba mu kammala ba sosai, fi sabilillahi ba a samu matsaya yadda ya kamata ba, don waɗanda muke son su zo mu ji su su ji mu ba su hallara gaba kwamitin yadda ya kamata ba. So haka mun ba da dama za mu sake wayansu insha Allah da mun dawo daga Lagos, daga za mu je Ogun, Abeokuta, mun ga da Abeokuta Allah ya sa yadda za mu wuce mu je Osun, Osogbo kenan capital din su, daga nan za mu shigo ta baya mu shigo Kwara, daga nan kuma mu dawo nan Abuja.
To sai dai duk da kokarin da kwamitin sulhu ya ce yana yi, kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk tsakanin da sauran runa a kaba.
A siyasar da ake a Najeriya, idan ka ji an ce an kafa kwamiti na sulhu don wata badakala da aka yi wa yan jam'iyya, to a gaskiya ka kwantar da hankalinka ka kalla ba wai wani sulhu ake nema ba da ya wuce an san cewa ba za a canza yanayin da ake ba, saboda kowa ba za a nemi aiwa kowa adalci ba, wannan cin zalin da aka yi dole ya tabbata. To sai kaga an ce a kafa wasu mutane wanda za su zo su rinka tattausawa wanda aka cuta, su tattausa su, su daddanne su inda za su iya daddanne su, su bata musu lokaci inda za su iya bata musu lokaci, har ya zamana cewa an tabbatar da abin da ake so. Sai aka duk wani wanda yake APC yake jin an ji masa rauni, da yake tunanin wai za a kafa wani committee da zai zo ya yi masa maganin wannan raunin, gaskiya bata lokacin sa yake a irin siyasar Najeriya. To kuma abu na biyu ma shine, idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC, siyasa ce ta bukatun mukami daga takarar shugaban kasar su zuwa kasa.
Abin jira a gani shine yadda wannan committee zai kammala aikin sa a cikin lokaci, saboda jam'iyyar ta samu hadin kan ƴaƴanta wuri guda a lokacin taron kasa da za ta yi domin fitar musu da shugabanni. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Girma
gaishe ku yanzu kuma lokaci ne da zan dan koba gefe guda Sulaiman Muna Barma ya shigo da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta tamkasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muna Barma a wannan shiri dake matsayin na farko a shekarar nan ta 2022 zamu fara da yiwa daukacin masu bukata ta musamman barka da sabuwar shekara da fatan Allah ya bamu dukkan alkhairin dake cikin ta sharri kuma ya kare to a yau shirin na kasa ya samu bakuncin daya daga cikin shugabannin kungiyar makafin arewacin Najeriya wanda a hirarsu da Nasiru Adamu El Hikaya Abuja ya fara da gabatar da kungiyar sa kafin ya ci gaba da bayanin abubuwan da suka yi a yayin wani babban taron da ya gudana a Kano
sunana Ali Yahaya Gwarzo cikin jihar Kano kuma ni ne shugaban kungiyar Area of Freedom of the Blind Multipurpose Cooperative Society
to yi mana bayanin menene ke tafe da wannan kungiyar zuwa sashen wasu na muryar Amurka
to alhamdulillah na farko muna so mu sanarwa da duniya karkashin wannan gidan radio mai cike da karama a duniya don mun tabbata wannan gidan radio yana cikin gidan radio na farko a dukkan fadin duniya inda duk mutum yake to wannan gidan radio amansa yana kaiwa wajen alhamdulillah saboda haka wannan kungiya ta Area Freedom of the Blind Multipurpose Cooperative Society kungiya ce wacce take jibinta al'amuran makafi a dukkan jihohi 19 har da Abuja na arewacin Najeriya wasu lokuta ma mukan tsallaka daga sahunmu na makafi mu shiga sauran guragu kutare da sauransu domin kungiyoyin da ake da su babu wata kungiya wacce take amo take bakin kokarinta da ijtihadi kamar kungiyar makafin arewa alhamdulillah Allah ya ba mu juriyar yin haka kuma mun sami yan jaridu waɗanda su rahamarsu to ita ce su ganmu muna yin abubuwa kamar kowa Allah ya saka musu da alheri kwanan nan mun yi taro a jihar Kano wanda dukkan jihohin nan guda 19 har da Abuja sai da muka dauki wakilai 5 daga kowace jiha suka je Kano muka rubuta wa gwamnatiwar zamu yi taro na addu'o'i akan halin da Najeriya take ciki ubangiji Allah ya bamu dawwamman zaman lafiya waɗannan abubuwa da ake ta fama da su nan da can a Najeriya ubangiji Allah ka san dalilin afkuwarsu kuma zaka iya maganin su Allah ka maganta mana kuma sannan mai magana akan halin tabarbarewar iliminmu mu makafin arewacin Najeriya da ƴaƴanmu kuma sannan mu yi magana akan lafiyarmu yadda muke kasancewa a asibitoci da chemist ma idan koda da kudin mu muka je sai yadda muke kasancewa mu dada koka gwamnati waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu mai girma gwamna ya zo gurin ta ba wakilci ba a wannan guri Allah ya sani mai girma gwamna yayi abubuwa da dama na jihar Kano akwai wani makaho dan Taraba wanda ya miƙe yace yana buga littafi amma ya tsaya saboda ya gaza yadda za a yi ma ya ci gaba da yin wannan abu nan take mai girma gwamna ya bashi naira 500 yace je ya ci gaba da wannan aiki mun roki mota wanda muka ce muna zuwa tarurruka muna shan wahala mai girma gwamna wallahi daga lokacin wannan taro zuwa lokacin da ya ba mu wannan motar kwana 9 ne a tsakani mai girma gwamna a gurin yace wannan taro da aka yi ya ga makaho ya ga makauniya ya ga krista ya ga musulmi ya ga musulma ya ga gasinan dai bai taba gani ba saboda haka wannan abu ya burge shi wanda ya hada wannan taro a yanzu kafin ya tashi zai tabbatar masa da zama SSA na makafi a jihar Kano kuma hakan aka yi a lokacin mu a matsayina na president na arewa domin muna bukatar diddi zamu mu ga cewar jiha ta samu karbuwa a gurin shugabannin wannan jihar to minyi muka zo muka shiga muka gyare-gyaren mu saboda haka a lokacin nan mai girma gwamna yace ni Ali Yahaya Gwarzo ni aka yi wannan SSA na bangaren makafi saboda irin abin da ya ga wannan kungiya ta yi saboda haka bayan wannan wannan mota ta zo SSA ya zo kuma free education tun daga primary university da dukkan abin da Kano ta mallaka na ilimi idan za mu yi karatu ko mu ko ƴaƴanmu wannan tabbataccen al'amari ne ya riga ya shuɗe kyauta ne ba za a biya ko kwabo ba ba abin da za mu biya har ya kasance ma idan kana da bukata ta wasu kayan aiki waɗanda kai baka da su to ka rubuta wa gwamnati ta karkashin office dina za mu kai wa gwamna kuma yayi alƙawari zai yi waɗannan a takaice kenan saboda haka na biyu mun zo Abuja shekaran jiya mun gudanar da tarurruka akan kamar yadda wannan al'amari ne ya kasance a Kano muna da fata da sha'awa sauran jahohi ma su yi irin wannan al'amari
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Ali Gwarzo na kungiyar makafin arewacin Najeriya da wakilin muryar Amurka Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
okay, kuma a gaida Suleiman yanzu kuma sai Ridwan Abbas da Sheikhin Jaridun Ghana
ganiyar tantso masharhin jaridun na yau kuma a sashin kasuwanci na jaridan na zakulu wannan labarin kasar Ghana ta gano wurare 17 na biosphere reserves karkashin hukumar nan ko dai kungiyar nan na majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ilimin kimiyya da kuma al'adu jaridar ta ce kasar Ghana ta gano wurare 17 domin waɗanda da ake bi karkashin kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ilimin kimiyya da al'adu wannan biosphere reserves wato wurin da aka keɓe musamman domin kula da tsirrai da dabbobi kuma ana samun rayuwa na mutane a cikin su domin dorewar wannan tsari tare da sa ido da kawo canji a cikin yanayin halin rayuwa da ita kuwa da Daily Graphic wannan labarin tarwaito bana babu ayyanarwa na halaka a cikin sabuwar shekara jaridar ta ce yawan ayyanarwa da kuma gabatar da abin da zai faru da wasu mutanen Allah da suke kiran kansu ki yi yayin da aka soma sabuwar shekara bayan nan bana ya baci bat a yayin shigar mu shekara ta 2022 yawancin fastoti da ke irin wannan lamarin sun gwammace su yi shi a sirri ba tare da sun bayyana wa jama'a ba wataƙila saboda su guji wa kashe ni da ɗan sanda sun kai yi ne cewa dokuwa ne prophet da suke kira ko wani mutumin Allah da zai yi wani hurucin da zai kawo tsoro kufar gaba zai iya fuskantar ɗauri gidan maza na tsawon shekaru 5 an yi jana'izar ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama wannan ne labarin da The Herald ta rawaito jaridar ta ce marigayi Emmanuel Adam Mahama ɗan uwa ne na tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama an yi bisonsa a Bole cikin jihar Savannah a ranar Lahadi aka yi bison wanda ya dace da adadin kwana 3 jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Mahama da ƴan uwansa da duk da dangi na marigayin sun daga gawar daga Accra suka kai can yankin Dambiso inda sarakuna manya dangi da duk al'umma na Bole da kewaye sun kai jana'iza haka kuma a Bole domin wannan jana'izar akwai magakujerar jam'iyyar National Democratic Congress da kuma shugaba na shugabannin jam'iyyar Alhaji Muhammad Idris sai kuma mataimakin chairman na jam'iyyar Alhaji Sufu Azuka da dai shugabanni na wannan jam'iyya da wannan muka iso karshen sharhin jaridun da yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
gaishe ka yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana
Assalamu alaikum sashen wasan Amurka sunana Alhaji Musa Amurka sai daga kebin Najeriya mazami wari ina son yin magana akan abin da yan biya farsuka turo cewa a daina shigowa da shanun arewacin Najeriya kullun da wata 6 sun dauki wannan mataki to yana da kyau sun dauki mataki amma mu ma muna son ƴan harewa gwamnoni shugabannin mu da sabi da sabbi da masu ci ƴan majalisa na arewa su yi tsoron Allah su yi mana adalci su kare mutuncin mu su kare mutuncin arewa wallahi sai Allah ya tambaye su domin su ne shugabannin mu ko muna so kowa musu kuma mun yi musu kyakkyawan zato
assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayat Sokoto ga dalokar Jamme ni amarka waɗanda ƴan ta'adda da unhoma din su wallahi inda ana son a ƙarshen su duk wanda an ka samu a halbe shi nan take babu magana shari'a halbe shi attake Allah ya kamar ƙarshen ƴan ta'adda Allah ka ba ƙasa mu zaman lafiya nan Muhammadu Buhari ka tafi tsaye ka tage kanku da su da jama'an tsaro
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na dan Lamido ga Kadara jihar Niger Nigeria ina yi ma mutane Kadara fatan alheri da wanda Allah ya dawo da waɗancan da aka yi masa kinyati a wata kudin da suka wuce sai ga shi nan yanzu nan karfe 7 na yamma yau Laraba Allah ya kawo su Allah ya ba su lafiya wanda ba su da lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa su ga iyalin su lafiya ina yi masa fatan alheri Allah ya tsaya na gaba alhamdulillah Allah ya dawo da Kadara jihar Niger Nigeria
Assalamu alaikum biwe Hausa mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga dan Kadar Labuwa dan Jamhuriyar Niger ina ma fatan alkai cikin musulmi duniya gaba daya ina musu barka da cikowa sabuwar shekara Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a lokacin wannan sabuwar shekara ta kawo mana kwanciyar hankali albarkacin wannan sabuwar shekara amin summa amin mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa ta isa Jamhuriyar Niger
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta gaice
cewa Amurka da Jamus za su kara jaddada dagewar su kan bayar da goyon baya ga iyaucin Ukraine da kuma kare kan iyakar ta a jiya Laraba suna masu gargadin cewa akwai abin da suka kira gagarumin sakamako kuma mai tsanani idan har Russia ta mamaye Ukraine akalla mutane 13 ciki har da yara 7 ne suka rasa rayukansu a wata gobara mafi muni da aka taba gani a garin Philadelphia cikin tsawon shekaru bayan da na'ura mai gano hayaki take aiki a wani gidan haya a cewar sashen kashe gobara ta Philadelphia.
To masu sauraro inda muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salamun Abu da ya hada. Da kuma injiniya mu yanzu Nelson ni Ibrahim Karamu Sigirba ke cewa sai anjima wassalam.